الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a farko da ƙarshe, kuma godiya ta tabbata ga Allah a sama da ƙasa wanda ya bamu dama, ya hore mana dama mu halarci wannan majalisi mai albarka a wannan babban cibiya ta alkhairi, markazu Abdullahi bin Abbasin, a daidai wannan yammaci na Lahadi, daren Litini, yau muna 26 ga watan Juma'a al-Ula, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina. A yau tana da shekara 1445, a gida miladiya yau muna 10 ga watan 12 shekara ta 2023. Mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi, Mufsidatul Qulub, na malamin addinin Musulunci Sheikh Saleh bin Muhammad Al-Munajjid. Muna fatan Allah ya ƙara masa lafiya, ya ƙara masa imani, ya azurta shi da ƙarin haƙuri a kan jarabawa. Idan ‘yan uwa ba su manta ba, zama ta ƙarshe da muka yi shi ne muka gama karance abin da malam ya rubuta dangane da ilajul hawa, maganin bin son zuciya ko maganin bin son rai. Mun ji malam ya kawo mana abubuwa kaman guda uku waɗanda yake a matsayin su ne maganin son zuciya, son rai, kuma mun tattauna a kan su. Har daga ƙarshe muka kawo maganin al-Imam Ibn Qayyim, wanda ya gawo shi a cikin littafinsa Rawdatul Muhibbin. To yau inda za mu tashi shi ne inda malin ya ce al-hawal mahmudu wal-hawal mazmum. Al-hawal mahmudu wal-hawal mazmum, wato son zuciya iri biyu ne. Akwai al-hawa al-mahmud, son zuciya wanda shari'a take yabo. Akwai kuma al-hawal mazmum, son zuciya wacce shari'a take zargi. Sai malam yake cewa لا ينبغي ضم الهوى مطلقا ولا مدحه مطلقا. Bai dace ba, bai kamata ba a zargi son zuciya yanke ko kuma a yabi son zuciya yanke. Duk waɗannan abubuwa guda biyu malam ya ce bai dace ba. Kada ka zo ka ce duk son zuciya ɓanna ne, ko kar kuma ka zo ka ce duk son zuciya ya yi daidai. Ya kamata ka kuna a tantance. Malam ya ce wa innama yuzammu al-ifraqu fihi, abinda ake zargi na son zuciya shi ne wuce wuri da ƙetare haddi da shari'a ta ba da dama. Fama zada ala jalbil manafi'i wa daf'il madari asbaha mazmuman. Duk bin son zuciyan da ya ƙaru a kan jawo amfani ko tunkuɗe sharri ko tunkuɗe cutarwa, asbaha mazmuman, to a wannan lokaci wannan son zuciya ya zama abin zargi. Wato kaman yadda idan ba ku manta ba a cikin ta'arifi a farko muka faɗi cewa shi son zuciya ma'anansa shi ne karkata zuwa ga abin da ranka ke so. To kaga a wannan fassaran za ka fahimci cewa karkata zuwa ga abin da ranka ke so, akwai fa abin da yake abin yabo ne, akwai abin da yake abin zargi ne. To yaushe ne son zuciya yake zama abin zargi? Shi ne in ya ƙaru a kan jawo amfani ko tunkuɗe wata cutarwa. To a wannan lokaci sai a ce maka son zuciyanka ya zama ɓanna. Menene jawo amfani? Yanzu kana son ka samu abincin da zaka ci, ai amfani ne. To wani irin abinci zaka ci? Ni na fi son in ci dankali, misali. Son zuciyanka kenan, aibi ne? Ba aibi ba ne. kaga in aka ce kana fama da son zuciya a ce me ya son zuciya a ce wai ina son cin dankali kaga ai mutane za su yi dariya wannan ba son zuciya bane wanda za a zarga wannan son zuciya ne mai amfani zai amfanar da kai to amma idan da zai karu akan jawo amfani sai mutum ya ce ni ina son kuɗi amma zan saci dukiyar wani ne a zahiri zai ga kamar ya samu amfani ne amma kuma cutarwa ne gare shi cutarwa ne a addinin shi cutarwa ne a rayuwarsa zai zubar da mutunci to kaga yanzu wannan son zuciyar ta zama abin zargi kenan saboda ta karu akan jawo amfani abin nan da ka jawo makanka ba amfani ba ne cutarwa ne ko kuma idan mutum ya ce ni ina tsoron sanyi don haka zan samu rigar sanyi aibi ne shi ne abin da zuciyarsa take so saboda yana tsoron cutuwa sai ya ce to bari in samu rigar sanyi to amma in ya ce ni ina tsoron sanyi bari in je in sato rigar sanyi a zahiri sai a ga kamar ya tunkuɗe ma kanshi cuta amma kuma ya bilmiye kanshi cikin cuta ne saboda mene saboda zai zubar da mutunci zai bashi baƙin jini a wurin Allah subhanahu wataala a takaice dai duk bin son zuciyar da ya karu akan jawo amfani a hankalce ko a shar'ance ko kuma tunkuɗa sharri a hankalce ko a shar'ance to wannan ya zama son zuciya abin zargi kila an gane wato ka haɗa guda biyu a shar'ance ko a hankalce akwai abin da yake a zahiri kamar amfani ne amma a hankalce kuma na ƙasa ne a hankalce na ƙasa ne kamar misali mutum yana tafiya yana shan rake a hanya a zahiri yana bin son zuciya ne mai kyau yana yin abin da zuciyar shi ne take so kuma na halal to amma zai zubar da mutunci za a ɗauke ka kamar wani shashasha kana tafi kana shan rake a hanya to kaga yanzu wannan akwai cutarwa a ciki to sai a ce son zuciyar ka din nan da kake shan rake akan hanya to mazmum abin zargi ne ko kuma wanda zai zauna a kofar gidan mutane sai ya sha rake ko sai ya tashi ya bar shi kaga wannan son zuciyar abin zargi ne saboda babu wanda zai so ya share kofar gidansa sai wani ya zo ya sami shi datti ko akwai wanda zai so haka ka share ɗakin ka sai wani ya zo ya zuba maka datti kaga ba za ka so ba to kaga wannan a hankalce ke ne kuma tun da ya zama ba za ka so ba to ka fahimci cewa wani ma ba zai so ba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu wannan ka'idan gamammiya a cikin wancan hadisi man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhala aljanna falta'atuhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi irin yadda kake so mutane su rika yin maka mu'amala kai ma haka zaka yi ba za ka taɓa so ka share gidanka a zo a sa maka datti ba to kai ma kai la'akari da wani ma ba zai so ka sha mishi rake a ƙofar gida ka bar mishi datti ba kaga idan ka bi irin wannan son zuciyar kaga abin zargi ne amma sai ka tara kana bin shan rake sai ka sha rakenka sai ka tara da ka tashi sai ka kwashi ka bi son zuciyarka amma mahmud wanda yake abin yabo malai ce wa hunaka hawan mahmud akwai wani son zuciyan kuma akwai son zuciya abin yabo yuhibbuhu Allah wa rasuluhu shine duk yadda aka samu zuciyanka ta karkata zuwa ga abin da Allah ke so manzon Allah ke so to a wannan lokaci son zuciyanka abin yabo ne wa zalika indama tusbihu an-nafsu tahawa ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu daidai lokacin da ya zama rai tana son abin da Allah ke so da manzansa to a wannan lokaci abin da rai take so din nan son ran nan to ya zama abin yabo yace an Aisha radiyallahu anha qalat daga nan Aisha take cewa radiyallahu ta'ala anha kuntu agharu ala la'i wa habna anfusihinna li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tace na kasance ina kishi ga matayen nan waɗanda suke kawo kansu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka san Allah ya lamunce ma annabi cewa idan mace ta kawo kanta ta ce na ba da kaina gare ka idan annabi ya ce na karɓa to auren ya ɗau shikenan ta zama matan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kadai yake da wannan alfarman a cikin al'umma kamar yanda ayin cikin suratul ahzab ta tabbatar wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an nabi ay yastankiha khalisatan laka min duni mu'minin annabi shi kadai yake da wannan alfarma to nan Aisha sai tace sai ina jin kishi ga matayen da za su zo su kawo kansu ga annabi su ce ya manzon Allah na ba da kaina gare ka nana sha ce sai kishi na kama ni ba wai tana kishi da su ba tana musu kishi kun gane to tana musu kishi kamar tana kishi da su din amma dai tana ganin atahabul mar'atu nafsaha kai anya ya za a yi a ce wa mace zo ta kawo kanta ta ce tana son namiji ita tana ganin wannan anya ba zubar da kai a ciki kun gane irin kishin da take yi ita tana ganin kamar mata kuna bata mana suna kuna zubar mana da matsayi yau a ce wa mace ta zo ta ce wa ina son wani ita nana Aisha tana ganin akwai abin kunya a ciki kamar yanda muka yi karatu satin da ya gabata akwai mutanen da yake tsarkin su ya kai ga su rika ganin waɗansu abubuwa da mutane suke yi sai su rika rena ma mutane kura irin wancan magabaciyar da muka kawo ta cewa za ta yi aure tana ta kuka aka tambaye ta tace ita tana tunanin ya za a yi ta je ta kwanta daki a zanin ta kwanta zani a dakin maza biyu a duniya aure fa za ta yi ba shashanci ba to shine kaji inda nana Aisha ita ma take da irin wannan abin nan din ita tana ganin ya ta za a yi ta je tana bada kanta ta cewa ina son ka okay da nana Aisha za ta zo wannan zamanin da take kallo da take kallo samun malamin islamiyyan da ba shi da wanda tace tana son shi yana da wahala ko ba gaskiya bane to amma wani zai ce ainihin alkhairi ne eh ainihin alkhairi ne amma dai ita nana Aisha tana ganin mace dai ya wacce ta san kiman kanta ta ya za a yi ta je ta dubi namiji ta cewa ina son ka tana fa magana akan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam duk da kasancewa tana faɗin wannan ne fa tana kishi kar wata rana annabi ai dace annabi ya ce to ina so kun gane tana jinjina tana ganin mata suna bada mu mata kuna bada mu kawai sai mace ta zo ta ce wai na bada kai na gare ka tana jin wannan zafin a gefe guda kuma tana jin zafin kar fa ai dace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to na amsa to kaga abubuwan guda biyu to shine ta ce na kasance ina kishi akan waɗannan matayen falamma anzalallahu ta'ala amma lokacin da Allah ya saukar da faɗin sa turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man irtaghaita mimman azalta fala junaha alayk lokacin da Allah ya saukar mu annabi da wannan ayan qultu nana Aisha sai ta ce sai na ce ma ura rabbaka illa yusari'u fi hawak ni dai ina ganin mahaliccinka yana gaggawan biyan maka buƙatuwan kanka ne san ranka kawai yake so ya biya maka ma'anan ayan tana da ma'anoni da dama amma cikin fassarar da malamai suka yi ma'ayan wanda yake shine kuma fahimtar nana Aisha shine turji man tasha'u minhunna matan da suke kawo kansu su bada kansu gare ka wanda ka ga dama daga ciki ka nisanta ta kawo kanta ta ce ya manzo Allah na bada kaina gare ka ka ce ki haƙuri baiwan Allah ko kuma kai shiru da bakinka ka ki ce mata eh ko a'a hatta fahimci cewa dai ba ka da buƙatanta kaga ka nisanta ta kenan wa tu'wi ilayka man tasha wacce ka ga dama kuma daga cikin matayen da suka kawo kansu gare ka suka ce mun bada kanmu gare ka to ka karbe ta Allah ya baka wannan lasisin kun gane lasisin ya manzo Allah wahabtu nafsi laka na bada kaina gare ka in ya ce qabiltu na karba ko raditu na yadda to daga lokacin ta zama matan shi kun gane to shine Allah ya bashi wannan lasisin wacce ka ga dama daga cikin masu zuwa su kawo kansu gare ka to in ka ga dama ka kore ta
in kaga dama ka karbe ta an baka wannan dama amma wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk kai kana da daman ma wacce ta kawo kanta ka kore ta in daga baya kuma kai ina da bukata kace kene kika kawo min bukatun ki bara kika ce kin kawo kanki gare ni to na karba alhalin a farko ka kore ta kai karba to yanzu kuma sai ka gane da bukatun karba to kace kawai na yadda shikenan auren ya dau to wannan fasaran shine na Aisha shine matafiyan na Aisha akwai wani fasaran wanda ba wannan ba domin wani fasaran yana cewa wannan yana nuni ne akan annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da wajabcin sai ya raba kwana tsakankanin mata sai ya daidaita kwana tsakankanin mata ka san duk wani wanda yake da mace sama da daya wajibi ne adalci ya raba kwana tsakankanin su in kwana ɗaya ɗaya suka ittifaki in kwana bibbiyu in kwana uku uku wajibi ne dai ya raba kwana gare su sannan kuma wajibi ne ya daidaita tsakankanin su abin da yayi ma wancan yayi ma wancan kar ya rika yin ma wancan wani abu daban ya ki yin ma wancan cikin abubuwan da rayuwar ne ta ginu akai ba abubuwa masu bijirowa ba menene masu bijirowa wannan ta haihu ka sai mata kayan jariri ka sai mata zani to wancan ba ta da haƙƙin sai ka bata dan wannan bijirowa yake yi ita ma gobe kila wancan din za ta haihu wancan ta tafiya kana da buƙatun ka bata kuɗin mota ba lalai sai ka ba wancan ba din ita ma gobe ita ma za ta tafiya wancan ba ta da lafiya zaka kashe kuɗi da yawa akan ta to ɗayan matan bata isa ta zo ce maka to ai abin da ka kashe mu wancan ni ma sai ka biya ni ba ta da wannan haƙƙin ba irin waɗannan abubuwan ba abubuwa dai na rayuwa in ka ciyar da wance dole ka ciyar da wance in ka tufatar da wance dole ka tufatar da wannan in ka ba wance mazauni dole ka ba wannan wancan mazauni irin waɗannan dai abubuwan da suke a rayuwa tilas to haƙƙi ne akan duk wani magidanci ya tsoraci Allah ya kiyaye wannan kar ka zalunci mace akan wannan sai dai lokacin da macen ta kangare maka ta hana ka kanta to a nan lokaci kun san malaman fiqh sun tattauna shin tana da haƙƙin ka ciyar da ita ko ba ta da haƙƙin ka ciyar da ita mace ce ta yi maka yaji ta ƙaurace maka in ɗaki kake da shi ta ki zuwa ɗakin in menene ta kauda maka da kai to ta zaɓi ma kanta kenan ta yi nisa da kai to a wannan lokaci tana da haƙƙi ka ciyar da ita ko ba ta da haƙƙi malaman fiqh suka yi ta tattaunawa da dama suka ce ba ta da wani haƙƙi ita ta sarrafa da haƙƙinta da kanta kun fahimci wannan to ba irin wannan ake magana ba abu dai wanda rayuwa ta ginu akai dindindin dole ne ka raba kwana da mata kuma dole ne ka daidaita tsakankanin su to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba wajibi bane akan shi sai wannan ayan ta zo ta ce turji man tasha'u minhunna duk matan ka wanda ka ga dama daga ci kana iya cewa yau wance yau ɗakin ki zan kwana ba sai lalle an bi tsari a ce yanzu an fito daga ɗakin na ɗaya sai na biyu sai na uku ba a'a duk wacce ka ga dama ka ce yau ɗakin ki zan kwana yayi haka nan kuma a wurin rabo in ka ga dama ka ce to ke na ba ta kaza wancan ban ba ta kaza ba Allah duk ya ba shi wannan lasisi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk da haka kuma manzon Allah ya tsaya kai da fata gurin adalci tsakankanin su bai tawaye haƙƙin kowa ba haka yake bin kwanan nan dalla dalla bai kusanto da wancan din ya nisanta wancan amma ayan ta ba shi ne turji man tasha'u minhunna wanda kaga dama daga cikin mata yan ka nisanta su wa tu'i ilayka man tasha'u wanda kaga dama ka kusanto da ita wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk wacce kaga dama da ka nisanta ta sai kuma ka dawo ka ce to yanzu gobe ki dawo ki ɗakin ki zan kwana Allah ya ba shi wannan lasisin baka da wani laifi akan haka amma duk da haka sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana raban kwana har lokacin da ba shi da lafiya yana neman ya jinya a ɗakin nana Aisha sai da ya nemi izinin matayen shi inda ya bigi ƙirji ya ce kawai a ɗakin nana Aisha zan yi jinya ba shi da laifi amma sai da ya nemi izinin sauran matayen idan kun aminta a yi jinya na ɗakin nana Aisha sauran matayen suka ce mun yadda mun aminta saboda me saboda irin yadda yake kula da haƙƙin mata baya son a toke a tauye mu mata haƙƙi ko mu fada da zarace haka nan a wurin rabo na yau da kullum annabi zai zo ya raba zai ce to ya Allah wannan shine raban da nayi ya Allah abin da ne kuskure kuma ya Allah kai ka sani ni dai ga abin da zan yi nayi abin da zan yi bakin kokarina duk dai wannan a nuna maka yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da an bashi lasisi amma kuma yayi amfani da dama ya tsaye da adalci a cikin waɗannan matayen to waɗansu malamai suka ce ayin abin da take magana akai kenan to kaga wannan fassarar ta farko shine mun muke magana akai nana Aisha tana fahimtar wannan aya ta sauka ne akan waɗannan waɗanda suke kawo kansu su ce manzon Allah na bada kaina gare ka shine take cewa in banda mata suna zubar da mu sai kawai mace ta zo ta ce mana jiwa tana san shi a gefe kuma tana kishin ne karfa a zo ko wata rana wata ta zo ta ce manzon Allah ina son ka na bada kaina gare ka annabi ya ce to na karba kaga daga lokacin nan ta samu abokin takon saka kenan saboda kishi wata irin halitta ne a cikin mata Allah ya halitta babu yadda za a yi karabu mace da kishi sai dai fa ku sani cewa ku ƴan uwana mata duk abin da kishin ku ya haifar akwai fa kuma hisabi akan shi gobe kiyama kar ku ji an ce ai halitta ne a tare da ku ku dauka to shikenan ai mun ci na bati kenan a'a idan kishin ki ya kai ga kika bata wata mata a wurin mijinta ko kika bata dan kishiyanki a wurin mijinta to gobe kiyama ke ma sai Allah ya raba ki da abin da kike so haka yazo a cikin hadisi duk wanda ya raba tsakankanin wani mutum da wani masoyin shi da wayau ko da giba ko da wani tako da ka iya ka raba masoyi da masoyi to gobe kiyama kai ma sai Allah ya raba tsakankaninka da abin da kake so babban abin da kake so shine gafaran Allah da rahamansa to Allah sai ya shiga tsakankaninka da wannan to idan kishinki ya raba masoya ko hadari ne idan kishinki ya kai ga banna kin bannata da dukiyar wata sai kin biya in baki biya a duniya ba wallahi sai kin biya ranar tashin alkiyama mun san hadisin nana saudatu da ta kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan farfesu da ce mishi a girkin nana Aisha dan suna yin wannan wacce take da wani abin dadi haka sai ta dan ruko ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama da ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama a girkin nana Aisha nana Aisha ta dauki abin ta fasa ta dauki tangaran din ta fasa manzon Allah ya ce wallahi sai kin biya sai kuma da ta biya sai da ta biya to da ka dauka a ce yanzu kin fi karfin mijin bi sai tan kwaraki ya sake biya ba to sai an dawo da wannan matsalar ranar tashin alkiyama sai kin biya abin da kika salwanta da haka idan kin bata mata zani in kin bata mata wani abu duk abin da kika bata mata a duniya gobe kiyama sai kin biya in baki biya a duniya ba sai dai kuma in ta ce ta yafi miki haka nan idan kishinki ya kai ga giba to kina nan fa abin zargi a gurin Allah akan giba ko ƙarya ko yaudara ko irin waɗannan miyagun ɗabi'un wanda kishi ke haifarwa to gabaki ɗaya akwai tuhuma akan faranin tashin alkiyama amma kishinki sai ya kai ga kika yi tafafuta kan yadda zaki samu farin jini a wurin miji ba tare da kin bata kowa ba wannan kishinki mai kyau ne sai kika ga to tunda ina da kishiya yanzu bari in je in koyi girke-girke kamar guda goma duk tsayinta sai na kasa ta ita ba abin da ta iya yi daga shinkafa sai tuwo sai dan wake sai alale to ni bari in je in koyo waɗansu girke-girke na zamani idan zaki idan zai shigo ɗakin ki sai ki je ki mishi waɗansu girke-girke masu kima masu daɗi sai ki ga namiji na rawan jiki ya shigo ɗakin ki to ai wannan kishi ne mai kyau ko kuma sai kika ce to bari yanzu in je in koyo waɗansu salo-salo na tsafta da irin yadda ake zamantakewa da namiji in an shiga ɗaki sai kika je sai kika koyo idan mijin ya zo ɗakin ki baya marmarin ya fita yana ta marmarin wai yaushe ne girkin ki yana marmarin girkin ki saboda me saboda waɗansu abubuwa da yake shedawa na alkhairi wannan kishi ne mai kyau yana da kyau ke ma ɗayan kishin in kin gane ke ma sai ki abin nan ko kuma wata sai ta yadda bara ta ce to bari in yadda zan kasa kishiyana bari in samu sana'a idan ya zo ɗaki na gagari ya mishi duku-duku ɗan 2,000-3,000 in riƙa ba shi ka gaya min yanzu wanda za ka riƙa ba shi 2,000-3,000 bai ji ya karkata zuwa gare ki ba kun gane wanda ke maka kyauta jubilatul qulubi ala hubbi man ahsana ilayha in ji masa yake ma duk wanda ke kyautata maka sai ka ji kana kaunan sa. To idan kika lura cewa kullun ranan duniya sai ya shiga ɗakin kishin ki minti 5 ko 7 ko a girkin ki ne, kar ki bata maka kanki lokaci ki ta zanbara baki, kila ya shiga da yunwa yana shiga ki ta zaka fita wani baka ci komai ba. To ga dan farfesu na aje maka ba zai tsaya ci ba, kar ki dauka yin haramun, wallahi bai saba ma Allah ba, bai saba ma Allah ba. Ko kuma ce ta dan kullu a kwano haka ta kawo mishi daki, ke kin je kin yi girki ba dadi kaman an wanke kai, kin yi miya kaman an wanke kai, ita kuma ta je ta gyara ta kawo, sai ki ga cina take ya banna ki girkin, sai ki ce ai ni Allah ya sa bazan taba yafe mishi ba. Ke ne dai kika cutar da kanki a banza, kuma ba shi da laifi a gaban Allah. To ala ayi hal dai ina son in nuna muku cewa ne kishi dai kuma mallan mata ne la shakka, amma duk abin da kishin ki ya haifar na banna ko na sabo to akwai tuhuma akan shi ranar tashin alkiyama. Daka shi yasa in ma lake kishin ki kishi me lura. Kin ga dai ga manzon Allah nana Aisha ce ta fasa tangaran din wata yasa sai da ta biya, ta faɗi wata kalma wanda mu a gudun mu ba giba bane akan nana Safiya, tace mata gajeruwa. Annabi ya ce wallahi kalman nan da kika faɗi inda za a tofa shi a teku sai ya rikidar da shi da jini, kin ci namanta. Akwai tuhuma kenan gobe kiyama, kenan duk abin da kishi ya haifar to akwai tuhuma akan shi ranar tashin alkiyama. Har ki dauka kawai ai zaki kishi ne, a'a. To amma dai kishin dai dole mace ta kishi, ba wanda zai so ai mishi shirka, ko akwai wanda ke son shirka? Ko wanda ke son shirka? A ce kai kadai ake ba albashi, sai a ce mutu za a raba biyu ne a raka ba abokinka. Kaga wannan lokacin babu wanda zai ce to shi kenan a raba din. 50,000 ake baka to yanzu 25,000 za a raka baka, 25,000 din za a ba abokinka ne. Ai dole a ji zafi. Babu wanda zai ce zai ji zafi. Har ga ramai in kai ne karan kanka ce to ni zan rika baka kaza a matsayin sadaka da ƴan uwanta da ƙaunaceceniya. Kai wannan da ba. To shine dai abin da dai yake so ya kawo a nan shine akwai san rai mai kyau da ta ce ma'ura rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Hawaka din nan shine kawai zaka abin nan. Ni ina ganin ubangijinka yana gaggawan bin san zuciyan kai. Kun gane mahallin shaytan wai tana yana son ya nuna cewa ne cikin bin san zuciya akwai mai kyau. Tun daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce hawaka yana da bin san zuciya, to amma mai kyau ko mare kyau? Mai kyau sallallahu alaihi wa sallam yace fa annabi sallallahu alaihi wa sallam kana ya hawa ba'd al-umur. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ran shi kan so wadansu abubuwa, kaman ka ce san rai kenan ko san zuciya, zuciyan shi kan so wadansu abubuwa, san zuciya kenan. Ai sai ya ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam, haka ne ko? Wa kana menene? Wa kana subhanahu wa ta'ala, shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yanzilul qur'ana muwafiqan li hawahu, sai ya saukar da ayoyin alqur'ani waɗanda za su dace da bin san zuciyan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wai ku rika lura da kawai hawa din yake so ku rika lura da shi anan, ko da mu ba za mu rika fassara shi da bin san zuciya ba, kun gane? Amma dai lafazin ana magana akan hawa ne. Da nauyi ka ce manzon Allah yana bin san zuciya da nauyi, to amma a Hausance haka dai muke fassara hawa, san zuciya ko san rai. To kuma shi din ake magana akai, amma yana son ya nuna maka akwai san zuciya mai kyau, akwai san zuciya mara kyau. Me yake nuni akan akwai san zuciya mai kyau? Gashi manzon Allah ma an ce ma'ura rabbaka illa yusari'u fi hawaka, an sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hawa. To hawan mai kyau ce ko mara kyau? Kaga mai kyau ce la shakka. Nan kuma gashi an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawa ba'd al-umur, yakan sha'awanci, yakan so waɗansu abubuwa, zuciyar shi takan sha'awanci waɗansu abubuwa ta so su, sai al-Qur'ani ya sakko daga Allah yana goyen bayan wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so. Mu za mu fassara shi akan yake so, amma ku gane dai lafazan hawa akai amfani da shi. Mimma yadullu ala anna ma tahawahu an-nafsu domin ka fahimci cewa cikin ababin da rai ko zuciya take so ma huwa mahmudun wa mamduhun akwai abin da yake abin yabo ne abin atafa ne mahmud da mamduh ni ban san bambancin su ba mahmud abin yabo mamduh fa in aka ce almadhu yabo abin birgewa to da ka san zuciya akwai abin birgewa akwai abin yabo mala yace wa min al-umur allati kana yahwa an-nabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin ababin da manzon Allah ya taso zuciyar shi ce ta kaunan haka ya faru kalura ta hawa wanda zuciyar annabi ce ta sha'awan ce ta san hakan ya faru antum taqallu al-qiblatu min baitil maqdis ila al-ka'aba a cira tadda al-qiblan musulmi daga baitul maqdis ya fuskanto dakin ka'aba manzon Allah ya dade yana san haka zuciyar shi tana kaunan tana san ina ma da Allah ya maida ni rika fuskantan dakin ka'aba shine qur'ani ya kawo ban sani ba ko za ku iya tuna ayan a cikin suratul baqara qad nara wajhuka taqallabu wajhuka fi sama mun ga yadda zuciyanka take ta kai komo a sama wato zuciyar annabi na kai inama Allah ce to mun ga yadda zuciyarka take ta jujjuyawa kana fatan kana burin inama a ce ka kala kallon baitul maqdis ka koma ka kalli dakin ka'aba kaga wannan ayatin da ran annabi ke so ne kuma Allah ce an gani daga nan kuma Allah ya aminta ya ce to shikenan fa wallahi wajhaka shatr al-masjidil haram daga yanzu shikenan karku ƙara kallon baitul maqdis ku juya ne ku kalli al-masjidil haram shine ana cikin sallan asubahi aka zo aka gaya mu dan sahabbai ana cikin sallan ana kallon baitul maqdis me shele yazo shelen ta cewa an saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yanzu ya rika kallon dakin ka'aba to da yake shi yasa ake son a samu liman da ya fiqihu idan liman ya zama mai fiqihu to za ga mamu sun zama masu fiqihu to wannan limamin ƙwararren liman ne mai fiqihu gashi an zo an ga mishi sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qur'ani ne sako to ba zai ci sai mun gama ba haka nan kawai masallacin ya juya ka dauka kaman wannan masallacin ne a ce can baya ake kallo yamma din nan ake kallo sai aka zo aka ce a juya a kalli masjidil haram to haka masallacin akai wani irin juyawa na bai daya limamin yana ji haka yayi ta tafiya saboda ya cika umarnin Allah ya bar wancan inda yake fuskantan ya dawo ta nan gefen ya shiga gaban mutane shine liman su kuma mamu kowa yana kallon can haka nan su ma suka juyo da fuskokin su kowa ya juya ya fuskanci abin nan saboda su Allah ya hore ma larabawan sanin direction mu ku abin da yake galibin ba mu sani ba su Allah ya hore nan da sai ka ji an ce maka kudu maso arewa kai sai ka tsaya kana kallon to ina ne mako kudu auto nan ne kudu to ina ne arewa gabas da yamma kudu auto kudu maso arewa to ina ne kudu maso arewa su kana fadin wannan balarabe ya sani Allah ya hore musu irin wannan basira to da haka ana cewa fa wallahi wajhaka shatr al-masjidil haram shikenan kawai kowa san inda za a koma liman din yi amfani da fiqihun sa ma mu suka yi amfani da fiqihun su da bin liman nan take sallan aka cika ta hanyar kallon baitul maqdis amma fa an fara sallan ana kallon kishiyan inda ake kallo ne amma kuma an cika sallan kowa ya koma ba wani hayaniyan ba wani wahala ba wannan mu ko yanzu ana cikin sallan a ce ai wannan to ina tabbatar maka sai an ta tadi to ya zamu to ana gafarta malam a'a tsaya kawo ka ga malami masanin Allah ya yayi kawo kai ma kai ila an gani to ba wai tattauna mas'alan muke so a fiƙo wancanta muke so ni ba kawai inda muke so mu kai shine manzon Allah zuciyar shi na kaunan a mai da shi masjidil haram kuma Allah ya aminta ya ce kuma yana kallon masjidil haram din wa sababa zalika kama zakara wal ulama annahu kana yahwa tibaa qiblat ibrahim sababiyan saukan wadannan ayoyin shine malamai suke cewa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana takwadayin zuciyar shi na san a mai da shi akan turban baban shi annabi ibrahim kuma yahudi da yake ba mutunci suke da shi ba Allah ya tsine mai yahudi lokacin da yake kallon baitul maqdis din ka san su ma nan suke kallo da ibadan su sai suka koma suna ta mishi gori yazo yana cewa wai yahudanci ba kyau amma gashi nan inda muke kallo ne yake kallo da yake la'annu ne sai suka koma suna ta mishi gori suna ta aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka to daga ranan da Allah ya ce mishi ya koma baitul maqdis a ya kalla baitul maqdis ya kalli dakin ka'aba suka ce ka gani gaya nan wani na kallon can kuma ya koma wani na kallon can wannan irin addini naka rika raba maka hankali duk abin da yake kai sai sun san abin da za su zage ka akai mallai ya ce an abi barzata radiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah yake cewa inna mimma akhsha alaykum shahawatul ghayy fi buqunikum wa furujikum wa mudillatil ahwa'i ko kuma wa mudillatil hawa manzo Allah ce cikin ababin da nake muku tsoro inna mimma akhsha alaykum cikin ababin da nake muku tsoro shine shahawatul ghayy sha'awi na bata sha'awoyin da za su batar da kai fi butunikum wa furujikum a cikin al'amarin cikkunanku da al'amarin farjojinku akwai sha'awa ta bata duk wanda ya dauki sha'awan cikin sa sai ya ci haram kaga sha'awa ce ta bata wanda ya dauki sha'awan farjin sa sai ya zina kaga sha'awa ce ta bata ko yi luwadi ko yi amfani da hannunsa gurin biyan bukatun kansa duk waɗannan sha'awoyi ne na batar masu batarwa shi mummuni yana kiya tsaraicin shi walladheena li furujihim hafizun illa ala azwajin aw ma malakat aymanuhum in banda mataye da kuyangi in banda matayen aure ko kuyangi to baya halasta ka bayyana tsaraicinka ga kowa ko kai amfani da tsaraicinka a ko ina in ba waɗannan gurare guda biyu ba a ƙarshe sai Allah ya ce wa man taga wara zalika fa ulaika humul adun duk wanda ya bi waɗannan hanyoyi ko ma ban guda biyun nan to dan ta'adda ne inji Allah da wannan malamai suka gane istimna'i haramun ne amfani da hannu har mutum ya biya sha'awan kansa haramun ne saboda mene duk wanda ya bi koma bayan hanyoyin nan guda biyu Allah ya ce fa ulaikumul adun in ta'addai to duk wanda ya amfani da hannun sa yana biyan sha'awan kansa ya shiga cikin in ta'addai da harshen alqur'ani mai girma da haka ashe kana kallon ki da nafas fa in ta'addai ashe mutum shi ma dan ta'addai ya daki ila an gane in ta'addan suna da yawa to kaga wannan kenan annabi ya ce to yana mana tsoron wannan da haka duk wani yadda zaka sarrafa cikin ka abin da zai shiga cikin da yadda zaka sarrafa tsaraicinka abinda wanda zaka nuna ma tsaraicin da yadda zaka yi amfani da tsaraicin in ya saba koma bayan abinda shari'a ta iyakance maka to ya zama haramun kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana tsoron shi akan irin wannan har waɗanda za su zo fitsari a bainin titi sai mutum ya cire wandan shi tun daga yana tsaye bayan ana kallon shi tumbir to kaga wannan shi ma yayi haramu kuma yana gadar da azaban kabari duk yana cikin abubuwa na haram to haka nan duk wani dai abu da yake da alaka da cikin ka in aka ce cikin ka ko cikin ka ko cikin matanka ko cikin ƴaƴanka duk abin da ka zuba musu in ya zama haramu to ka kira ma kanka bala'i a gaban Allah ila an fahimta Allah ka shiryar da mu annabi ya ce wa mudillatil hawa da kuma san zuciya masu batarwa kamar yadda muka tattauna a zama uku bayana san zuciya masu batarwa muka ce akwai san zuciyar da yake ba na bata bane kamar an zo an baka zabi shin kana son a kawo maka jinja ne ko a kawo maka zobo sai ka ce zobo ba ka zaba abin da zuciyarka ke so kenan ba to ka ji san zuciya ka yi laifi kaga wannan ba mudillatul hawa bane ba biyan san zuciya ne mai batarwa ba sai aka kawo maka ga Aisha ga Maryam aka ce zabo wacce kake so a ciki a daura maka aure da ita sai ka ce na fi son Maryam me yasa ka ce ai saboda na ganta doguwa ce misali to ai ka bi zuciyanka ka yi haramun ba kai haramun ba ba kai haramun ba so kaga duk waɗannan akwai san zuciyan da yake ba mai batarwa bane su ne irin waɗannan abubuwan da kuma abin da Allah da manzo ke so sai imaninka ya kai matakin da yake kai abin da Allah da manzo ke so kakan ji zuciyarka ya karbe shi 100 bisa 100 to ai san zuciyarka kenan kuma mai kyau ne mai kyau ne kamin yanzu kide kide wani ne ke son jin kide kide zuciyarka ba ta karban jin kide kide ne ma kwata kwata dan haka kana jin kida ma sai ka kashe to kaga ka bi son zuciyarka amma mai kyau abin yabo ko ku abin zargi abin yabo ba ka son jin kide kide malami ce falam yakhsha annabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati jami'al hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsoraci gabaki daya san zuciya ga al'ummansa ba bal khashiya alaihim mudillatil hawa sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratan musu san zuciya ne mai batarwa fal hawa qad yakunu mudillan san zuciya akwai wanda zama yana batarwa wa huwa alladhi yatasawwaru minhu ifsadul aqli waddin shine irin san zuciyar da ake ganin yana bata addini yana bata hankali shine idan ba ku manta ba a cikin ta'arifin da muka kawo na san zuciya a farko a farkon wannan littafi akwai san zuciyar da Ibn Jawzi ya kawo ta'arifin sa a cikin littafin sa Dhammul Hawa zargin san zuciya duk da yake akwai ƙare-ƙare da muka yi a ciki yana cewa bin san zuciya shine ka fifita abin da zuciyarka take so take sha'awa ka karkata zuwa ga wannan abin amma abin saban Allah ne ka karkata zuwa ga wannan abin amma fa abin nan saban Allah ne akwai kubutar rai daga bautan Allah in kai wannan abin to kaman ka kiyin abin da yake shine bautan da Allah ya dora maka akwai zuban mutunci akwai bata mutuntaka zuciya za ta fada cikin bakakin abubuwa abubuwan asha abubuwan kunya a hankalce ko a shar'anci wannan shine san zuciya ai kamar yadda muka yi ta'arifin shi a wancan karo to irin wannan san zuciyar wanda zai bata hankali zai bata addini to bin irin wannan shine abin zargi wa amma al-hawa ghairu mudin falaysa bidhalik amma sarran da yake ba bai batarwa shi kaga ba shi daga ciki li ajli hadha lam yuhadhir an-nabi sallallahu alaihi wasallam minhu saboda haka ne sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tsoratar akan irin wannan san zuciyan ba walakin al-hawa al-madhmum akthar sai dai mu fahimci cewa fa san rai da san zuciya abin zargin wanda shari'a take yaka take fatan ka tsarkake zuciyarka kar ka zama irin wannan to shi yafi yawa wal ajli zalika najidu kaseeran min al ayati al qur'aniyyati wal ahadith an nabawiyyati wal athari an al salafi min al sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum tadhammu al hawa shi yasa sai ka samu da yawa daga cikin ayoyin al qur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da ainihin afar da aka tungo daga sahabbai da tabi'ai da malamai na Allah da suka zo bayan su sai kaga kawai qata'an suna zargin san rai ne kamar irin ayoyin da muka yi ta kawowa a baya bai tsaya na tantance maka ba kawai zargin san rai zargin san rai zargin san rai to me yasa saboda mummunan san rai shi yafi yawa shi yafi yawa kafin ka samu kyakkyawan shi wannan kyakkyawan fitira ce a cikin halittar dan adam kaman yadda muka kawo magana Ibn Qayyim a can baya zamu karo wani maganar nashi yanzu insha Allah ta'ala fitira ce ta dan adam mutun ya kaunace shi a wanci abu mai kyau ya kaunace shi a wanci abu mai dadi ya kaunace ya sha'awanci ko abin tufafi ne ya sa mai kyau ko mata ce kake nima ka samu kyakkyawa ba wanda zai ce kai ni da wallahi mummuna nake so ran dan adam baya so haka Allah ya gina dan adam in zaka sha abu ba zaka sha mai daci ba sai dai ka sha mai zaki kowa yana son haka dan haka abin da ya saba ma wannan bijirwa yake to dan haka wannan fitira ce jibilli ne haka aka halicci rayuwanka mishi to amma galibi a wurin alakanka da Allah alakanka da bayin Allah to sai kaga zuciyarka tana son wani abu to galibin abin da zuciyar take so din nan maimunin ne saboda amaratun bisu'i ita a harkullin tana umanni ne da mummuna to saboda wannan ya sanya sai ka ji mafi yawan ayoyin alqur'ani mai girma suna zargin san rai hadisai da yawa suna zargin san rai maganganun magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in yana zargin san rai me yasa saboda mafi yawan san rai memunin ne mutane suke yi wa inna ma yuradu bitilka an-nusus al-hawa al-madhmum to duk inda kaga nassi duk inda kaga nassi yana zargin san rai to ana nufin abin zargin ne la mutlaq al-hawa ba yana nufin haddi irin waɗannan ababen da zukatun dan adam yakan so yakan kaunata kuma babu wani aibi a cikin shi ba qala ibn qayyim al-imam ibn qayyim yake cewa lamma kana al-ghalib min mutli'i hawahu wa shahawatahu annahu la yaqifu fihi ala haddi al-muntafi'i bihi yace kasancewan mafi rinjayen wanda ke bin son zuciyarsa yake bin abin da yake sha'awanta zaka ga baya tsayawa zuwa ga haddin abin da zai amfani shi har sai ya cira ta zuwa ga abin da zai cutar da shi kowa waye bai san kuɗi anan waye bai san kuɗi da Allah akwai wanda bai san kuɗi kowa yana san kuɗi to amma dan adam sai ya kasa tsayawa zuwa ga halal din shi sai ya ga wallahi sai ya hada da cin hanci da rashawa sai ya hada da cin kuɗin gwamnati sai ya hada da sata sai ya hada da yaudara sai ya hada da 419 to saboda wannan mummunan ɗabi'an da ta ci kuɗi da asalin abin da Allah halicce ka da ita to sai ka ji ana yawan zargin san rai ba wai ana zargin asalin son kuɗi bane ba ana zargin asalin sha'awan abu mai kyau bane a'a ana wuce ana zargin ƙetar haddin da ake yi wanda kuma shine mafi yawan rinjayen abin da mutane suke tafiya akai yace to saboda haka ne atlaqa dhammal hawa wa shahawa sai ka ji nasoshin qur'ani da sunna da magabata suna yawan zargin son zuciya suna yawan zargin sha'awa lu'umuna ghalabat ad-darar saboda cutarwan yafi ganewa cutarwan yafi ganewa yayin da kace kana son ka bi son zuciyanka wanda akwai saban Allah a ciki to sai kaga ka cutar da kanka ka cutar da wani sai kayi ƙarya sai kayi giba sai kayi zunde sai kayi yaudara abubuwa mabambanta abubuwa mabambanta in kuma ababin addini ne dama hawa in bid'a su ne ahlul ahwa'i kamar yadda muka sani sai kaga mutum sai ya koma wato bilisanil hali a aikace yana zargin Allah ko yana zargin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wanda yazo da wani abin da bashi a cikin addini yace shi ma addini to ɗayan biyu ne ko dai yana zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye amma Allah ya riga ya shar'anta ko kuma yana zargin Allah ya ce ya cika addini alhalin bai cika ba tunda dai Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan to abinda ka zo da shi din nan kace addini ne yana nan a ciki to in babu shi kuma ka ce addini ne to ina naka zai samu mahalli ka ce lalle lalle addini ne kuma Allah zai bada lada akai kuma gashi ba ga Allah ya saukar da hujja akai ba manzon Allah bai bayani akan halaccin shi ba kai kuma ka ce addini ne to ko dai kana jin Allah bai cika addini bane yace ya cika kai ma gashi yanzu ka gano wani abu da ba a cika ba kuma Allah yace ya cika kaga ka zargi Allah da ƙarya ko kuma kana ganin Allah yayi gaskiya amma annabi ne ya boye bai faɗi ba to in ba haka nan ba to ina zaka aje kai naka aikin da ka zo shi kuma kace addini ne kuma bashi a cikin Qur'ani bashi a cikin sunna to kaga shi yasa ake kiran yan bid'a ahlul ahwa'i masu bin son zuciyarsu zuciyarsu ne take fassara musu take kuma aje su a wani matsayi kawai sai zuciyar shi ta gaya mishi da za kai kaza fa za ka samu lada bashi a cikin Qur'ani bashi a cikin sunna sai je yayi to kaga ya zama ahlul ahwa'i sun zama masu bin son zuciya kenan ba yana gina addini ne da abin da ya ya bayyana mishi ya fahimto shi a cikin Qur'ani da sunna ba sai dai abin da zuciyar shi kawai take abin nan yace wala annahu yandiru man yaqsidu al-adla fi zalika wa yaqfa indahu kaɗan ne ƙwarai da gaske ake samun wanda zai nafaci adalci kuma ya tsaye adalci sai ga kawai mutum in yana son abu idan shirifewa yake yi halas da haram ɗin da ke ciki duk ya yarda da shi kun fahimta halas da haram ɗin da ke ciki duk ya yarda da shi ba abin da ya dame shi falizalika lam yadhkurillahu ta'ala alhawa fi kitabi illa dhammahu wannan ne ya sanya babu inda Allah ya ambaci alhawa san zuciya a cikin Qur'ani sai da ya zarge shi wa kadhalika fi sunna haka nan a cikin sunna duk inda annabi ya faɗi alhawa sai ya zarga lam yaje illa mazmuman bai taba zuwa a sunna ba sai abin zargi illa ma jaa minhu muqayyidan sai dai inda nafsi ya zo yi kaidi in yana nufin bin san zuciya ba mai aibin ba to sai ya kaidi sai ya kawo maka wani abu kaman malam nan da zai kawo mana wani hadisi yace wa mimma warada fi sunna wannan maganar ibnu qayyimi ya kare malam sai yake cewa to cin abin da aka tsugo a cikin sunna min alhawa alladhi la yuzam cikin irin san zuciyar da ba a zargi yace hadithu aisha radiyallahu anha as-sabiq shine hadisin nan aisha can da muka wuce a baya da tace ma ura rabbaka illa yusari fi hawaka kaga wannan hawan kaga ai an iyakance shi an iyakance Allah ne zai ma annabi abin da yake so to kaga ba a saki kawai hawan ba yace wa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وأن حديثه أنصم على مدى داما سكتش ضعيفين أما دي معنى حديث يتشي قيدة تشنك بإيمان با هر سيّا زما حتى يكون هواه هر سيّا سنزوتي يسا يا زما تبعا لما جئت به ينا ذن أبين دي نزولش كينا إذا سنزوتي ينك ينا ذن أبين دي النبي روشي سنزوتي ينتا زمتنا لكوكينا waɗansu malamai sun inganta wannan kamar al-Imam an-Nawawi fa dalla al-hadith ala anna hunaka min al-hawa ma yakunu mahmudan wannan hadithin sai ya nuni akan cewa ashe can zuciya akwai wani akwai lokacin da yake zama abin yabo wa huwa alladhi la yakunu tab'an lima jaa wa huwa alladhi yakum kenan ku wa huwa alladhi wa huwa al-hawa alladhi yakunu tab'an lima jaat bihi shari'atu as-samha san zuciyar da take bin abin da shari'ar musulunci mai kyau mai dadi mai adalci ta zo da shi to wannan san zuciyar ta zama nagartacciyar san zuciya wa an Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala yake cewa sayyidina Umar kenan lamma kana yawm badr yayin da aka yi yakin badar ranan yakin badar falamma asarul usara yayin da sahabbai suka kama kamammun yaki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر سيمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتشم سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر سيدنا عمر لكي نكالتو أبن دي فارم يتشم زن الله يتشم مسلم ما ترون في هؤلاء الأسارة منين فهمتنكو يا كوكي غني يكا ما تميد وأننكا ممن يكا فقال أبو بكر سيدنا أبو بكر يتشم يا نبي الله يا النبي الله هم بنو العم والعشيرة وإن يأين أمو من مني فإن أمو من مني وإن أفا يأين بدر رسول أي دكا لا رباني دكا مكا دكا دنواني سيطان قن سيدنجي دكا دنجي ورا وكما أرا أنت أخذ منهم فدية ني أفهمت تا ني أفهمت تا أرأينا شيني كاكرق فدية دكا هنوسو fasa ko bambancin ara da ura in kaji an ce ara ra'ayi kenan in kaji an ce ura a alam na sani kenan kun fahimta shine wancan wanda nana Aisha ta fada ta fadi a baya ma ura rabbaka ura bi ma'ana a alam na san mahaliccinka Allah yana sauri ya rika goyen bayanka to in kuma aka ce ara ra'ayi kenan fahimta to shine yake cewa ara anta aqadha minhum fidya ni ina ga ka karbi fidiya daga hannunsu kowa ya fanshi kansa tunda ɗan uwan mu ne fa takunu lana quwwatan alal kuffar sai abin da zamu karba din sai ya zama abin da zai taimake mu ci gaba da tattali da kintsi akan sauran kafirai fa asallahu an yahdiyahum lil islam Allahu akbar yace muna fatan ana nan Allah subhanahu wataala ya shirye su su karba addinin musulunci shi yasa manzon Allah ya ce arhamu ummati bi ummati abubakar سيدنا أبو بكر شيخ قوة وسيئة من الأمنا لذلك شيء زوجي أنش تاكي مكر إبدي هذا النص مسا مكر إبدي هذا النص تتلي أكن كافري سننكم منا فاتنن غبك دم الله شريت الدسوس كرباء الدين المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب yace to ya kai sayyidina Umar ibn al-Khattab kai kuma me ne kake gani me ra'ayinka me fahimtanka me shawaranka qultu sayyidina Umar yace sai nace la wallahi yace Allah ban yadda ba wallahi ban yadda da ra'ayin sayyidina Abu Bakar ba ma ara allazi ra'a Abu Bakrin abin nan da sayyidina Abu Bakar ya gani Allah ba ni haka na ganshi ba ban fahimce shi a haka ba walakinni ara antumakkina ko antumakkina kenan ko haka yazo ana ku yawa ni ina ganin ka ba mu dama fanadribu a anaqahum musassara wuyan su kawai antumakkina fanadribu a anaqahum ka ba mu dama kawai ka ba mu dama mu sassare su ko mu kakkashe su farahim Allah ta'ala Umar shi yasa manzon Allah ce ashadduhum fi dini Umar yace wanda yafi tsanani in dai akan addini akan al'amarin addini ne ba gudu ba ja da baya ba daga kafa shine sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhum ajma'in yace ka ba mu dama mu kashe su kawai ɗan uwan namu ne kawai mu kakkashe su fatumakkina aliyan min aqil ka ba sayyidina aliyu aqilu family shi dan gidansu ya kashe kowa a bashi dan gidansu kawai ya kashe tunda sun saba ma Allah sun saba ma annabi ba sauki fatumakkina aliyan min aqil ka ba sayyidina aliyu aqilu ya kashe shi fayadriba unuqahu ya sara wuyan shi watumakkini min fulan ni kuma ka bani wani nasiban li Umar cikin family cikin nasaban sayyidina Umar ne fa adriba unuqahu ni ma in sara wuyan shi an tashi fa inna haula ummatul kufri ya manzon Allah wadannan fa sune jagororin kafirci a duniya a yanzu wa sanadidi ha sune fa jigajigan kafirci kawai ni shawara ta duk a kashe su kawai magana ta kare fahawa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma qala Abu Bakar nan ne mahalli shaydin fahawa sai manzon Allah ya kaunaci ya so abin da sayyidina Abu Bakar ya tafi akai walam yahwa ma qultu amma manzon Allah zuciyar shi bata karkata ta so abin da ni nake na bada labari na bada shawara ba nan shine mahalli shaydin cewa manzon Allah ya zuciyar shi ta so abin da sayyidina Abu Bakar ya faɗi bai so abin da sayyidina Umar ya faɗi ba nace muku muna taka tsantsan kar murƙaci sai manzon Allah ya ga son zuciyar shi kalman ba ta da kyau ai to shine sai muke amfani da sai manzon Allah ya kaunaci abin da sayyidina Abu Bakar ya faɗi bai kaunaci abin da sayyidina Umar ko ya karkata zuwa ga abin da sayyidina Abu Bakar ya faɗi bai karkata zuwa ga abin da sayyidina Umar ya faɗi ba wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito sai mala a ƙarshe sai yake cewa fa hadha nabiyur rahma sallallahu alaihi wasallama to wannan fa shine annabin rahma sallallahu alaihi wa sallama mala ila qauli siddiqi wa hawiyahu ya karkata zuciyar shi ta so ta karkata zuwa ga maganar sayyidina Abubakar kuma nan ya karkata li annahu ra'a fi maslahatan lil islam maslahatal islam saboda yaga akwai wata maslaha ta musulunci fa hawa mahmudan sai ainihin wato sai ya so wannan ra'ayin wanda yake shine kuma san rai abin yabo li annahu an ijtihadin saboda wannan ya faru ne ta hanyar wani ijtihadi mabniyin ala ilmin wanda an gina shi akan ilimi ma annal qur'ana duk da ko kasancewa alqur'ani mai girma nazala musawwadan li ra'yi umar ba'd zalika qur'ani yazo kuma yana goyon bayan ra'ayin umar ne fa a cikin suratul anfal walaula kitabun min allahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim bai cin kayi umar kayi aiki ne da qur'ani da Allah ce duk abin da yazo kai shawara wa shawarin fil amr to shawaran kai sai aka kai ga wannan matsayin bai cin haka to da abin nan da kuka karba sai Allah ya muku azaba akan shi kaga su kaman sai alqur'ani mai girma yazo yana goyon bayan ra'ayin sayyidina Umar amma kuma dai kaddara ta riga fata an riga an aiwatar da ra'ayin sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ajma'in wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wannan shine karshen karatun mu insha Allah ta'ala zamu dakata anan sai sati mai zuwa da fatan abinda muka yi daidai Allah ka bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ga wani dan uwa ya kawo mun gama karatu ya kawo fadakarwa dama ina son in yi wannan fadakarwa ustazu ko kuka jagoranta da su mallam habibu yaran nan al'amarin yaran nan ya dawo tarbiyya tana da matsanancin wahala yaran nan tawaga tawaga zaka ko ba abin da suke sai tabi da surutu abin da kuka dauka na mataki a baya shi za ku sake dauka yawwa duk Allah mallam habibu ko ku kai wannan gyaran a wancan kawo aka kira iyayen yaran nan aka zauna da su kowa aka ja hankalin shi akan ka mai da hankali gurin tarbiyyar yaran nan in dai zaka bar su masallaci kar su zo masallaci wannan na gudu wannan na tsalle wannan yana can suna tabi har muna cikin karatun nan suna ta tada tadan su to da haka don Allah matakan da aka dauka a baya don Allah a sake dauka haka zamu ce lokaci bayan lokaci tarbiyya tana da wahala yawa tana da wahala shi yasa aka dora mu annabawa ita don haka don Allah ya kara daukan wannan muna fatan Allah ya mana muwafaqa